بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنوانا دالبين إلمي ما لممو sauran mahalarta wannan masallaci mai albarka na mana barka da wannan yammaci na ranar Alhamis yau muna kwanan wata 6 ga watan Rabiul Awwal shekarar hijira 1448 wanda ya dace da lissafin 20 ga watan August 2026 daga wannan masallaci mai albarka wato Masjidil Imam Malik Ibn Anas rahimahullah daga wannan anguwa ta zangon Zabarma a nan cikin birnin Lome a kasar Togo. Allah cikin ikonsa da iyawarsa ya kaddara saduwanmu kuma muna fata Allah ya sa mana albarka a cikin wannan haduwa. Za mu yi tattaunawa a takaice ne akan wannan matashiya at-ta'asilul ilmi ma'alim wa maharat. Wato daliban ilimi abinda ya kawo wannan tattaunawa daliban ilimi mun lura cewa zaka iya samun mutum yayi shekara da shekaru yana ta zuwa makaranta yana ta koyon karatu amma har yanzu ya kasa fita daga cikin da'ira ta awam zuwa da'ira ta tullabul ilm bi ma'ana kul haqiqi har yanzu sai kaga ba zai iya istiklali da kansa wajen bincike ba ba zai iya wato daukan binnan abinda ke cikin ilimi mai nauyi ba har yanzu dai kawai yana cikin sahun masu saurare to akwai wasu kamar wasu ɗan dabaru ne da wasu ka'idoji da ya kamata mu kula da su za su taimaka mana wajen samun shiga cikin karafkar ɗaliban ilimi kamar yadda ya dace insha Allah dan uwa Malam Bashir Lawal zai biyo da magana akan wasu daga cikin adabu at-talab a ƙarshe insha Allah wannan takarda da ke hannuna asalinta wata muzakkira ce da wani dan uwanmu abokinmu Malam Musa Muhammad Dan Kwano Allah ya saka mishi alkhairi malami ne mai da'awa a cikin Nigeria a Kano yana da kuma nishat na rubuce-rubuce da sauransu sai mu ga za ta iya biyan buƙatar abin da ake nema don haka za mu yi amfani da ita a gurguje al-mutawaqqa shine galibin mahalartan malamai ne da masu da'awa da ɗaliban ilimi ba komai ne sai an tayin shi da Hausa ko da Zabarma ba ko da abin da ya sauka kawai shi za a yi insha Allah saboda musamman kuma saboda amilul waqt a cikin muqaddima sai yana cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd fal ilmul mawruthu فالعلم الموروث الخشية لله عز وجل من أفضل ما تصرف فيه الأوقات. إلمي إرم واند زي قادر مكاد سوران الله. وشيني ما في درجة أبين دراك سالوك تنكاتي. ومشيني واند الله يمشي تنبري دي تيوى إنما يخشى الله من إباده العلماء. إرم واند إلم واند زي قادر مكاد سوران الله. وينا بكاتن كباش مهم منشي. ومن أعظم ما تحضر فيه الأنفاس. numfashinka ya kamata ya zama akan wannan zai kare huwa afdalun nawafil ala al-itlaq dukkan wasu ayyuka na nafila to ilimi wanda yake zai sa ma tsoron Allah yana sama da su fa ilmu shar'iyyul al-mawruth li khashyati Allah ja'at nusus min al-kitabi was sunnah bi madhihi was sana'i ala ahlihi wa bayani manzilatihim wa maratibihim fi dunya wal akhirah shine ilimin da aka samu nassoshi da yawa a cikin Qur'ani da Sunna suka bude bayani akan darajarsa da yaba masa da bayani akan darajar ma'abutansa a duniya da lahira wa kad allafa al-ulama wa qadis qadiman wa hadithan fi hadha mithlu kitabi jami'i bayan al-ilmi wa fadlihi lil-imam al-hafiz ibn abd al-barr an-namri al-qurtubi rahmatullahi alayhi ibn abd al-barr da litafi mai fa'ida kwarai shine jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi ni kenan na taba karanta da littafin kuma Sheikh Malam Bashir shi ma yanzu haka yana karanta da littafin littafi ne muhimmi ga duka ɗaliban ilimi duk mutumin da ke mu'amala da ilimi yana buƙatar ya karanta irin wannan littafai littafin jami'an ilmi fadli, littafin iqtida'ul ilmi al-amal na al-khatib, littafin al-faqih wal mutafaqqi, littafin tadhkiratus sami' na ibnu jama'a, da ire-iren su wannan littafai suna da muhimmanci sosai wajen sanin sana'ar ilmi. Wa qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabil fawaid, afdalu maktasabathu an-nufusu wa hassalathu al-qulubu wa nala bihi al-'abdu ar-rif'ata fi ad-dunya wal akhirah huwa al-'ilmu wal iman. Mafi darajan abinda zuciya za ta samu, mafi darajan abinda bawa zai samu, ya samu daukaka a duniya da lahira, babu kamar ilimi da imani. Wa li hadha qarana bainahuma subhanahu fi qawlihi wa qala alladhina utul ima wal iman laqad labithtum fi kitabillahi ila yawmil ba'th fa hadha yawmul ba'th. Allah madaukakin sarki ya hada tsakankanin su, wa qala alladhina utul ilma wal imana, hakanan Allah ya hada su a cikin fadin sa, yarfa'illahu alladhina amanu wal ladhina utul ilma darajat. Hakanan ash-shaykhu ruhaili yana fada a cikin fi muhadaratin lahu bi unwan kayfiyati at-ta'sil fi talab al-ilm. Wala shakka ayuha al-ikhwa anna tariqa talab al-ilmi lahu ma'ali wa maharat shar'iyya kubra هي في الحقيقة طريق التأصيل في العلم الشرعي، فإن مما يعانيه طلاب العلم أن الواحد منهم يشتكي أنه يقضي سنين الطوال أجمع جنا متنزي شيئا شكرما سوى ولا يجد له ولا يجد أنه حصل علما يكافئ ما قضاه من تلك المدة في طلب العلم. سيجا أبندي ترى نعلمي إذا أم قتنت هذا الشكرن ده يجي كمان بيجموريان شكرهم. Yayin da wanda zai shiga jami'a bayan shekara 4 ko 5 sai ya fito yayi graduating, ya kuma iya duk abin da ya kamata ya iya a fannin da ya karanta na iktisad ko tibb ko hindisa ko lugawiyat ko abin nan wani fanni cikin fannoni, sai kaga shi ya iya cikin shekara 4 ko 5. Amma talibul ilm kuma wani ya shekara 10, wani 15, wani 20, amma har yanzu bai hassala wani abin kirki ba. Wannan abin alura ne sosai a ga ya za a gyara wannan tafiyar. So ga ma'alim din, al-ma'lamul awwal, al-ma'lam al-awwal alladhi sa'idu talib al-ilm fi tahsilihi shine al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Wajibi ne ko da yaushe mu zama abinda muke yi na ilimi muna yi wa kanmu muraja'ar cewa muna nufatar Ubangiji ne da shi, muna nufatar abinda ke wurin Allah na lada da daukaka da yardar da Allah yake bayarwa, wanda yake ba masu ilimi ita, wanda yake ba masu bauta mishi da ilimin su. Kar mutun ya nufaci wani abu na duniya da ilimin sa na shari'a. Wa awwalu hadhihi al-ma'alim huwa al-ikhlas lillahi ta'ala, wa ma ruzika al-ilmu an-nafi'u illa bil-ikhlas lillahi ta'ala. Babu wanda yake samun arziki, babu wanda yake cin riba ilimi sai yayi wa Allah, sai ya tsantsanta Allah da wannan aiki na ilimi. Aikin ilimin shari'a ibada ne, da haka wajibi ne zama Allah ake nufata da shi. Fala budda lil ikhlasi fi talab al ilm, li anna talab al ilm ibada, saboda mutu Allah ne. Wallahu azza wa jalla yaqulu wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Allah yace ba a umarce su ba sai dan su bautata Allah, suna masu tsantsanta addini, da kuma fa'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, fanniyatu هي اول مرتبه من مراتب العلم. نيرك ta zama mai kyau, ta zama don Allah, wannan shine matakin farko da ilimin zai samu. In babu niyya mai kyau sai a dade ana yi a rasa me akai. Yambagi li talibul ilm mura'atuha, ya kula da niyyarsa, hatta yahsul lahu min tariqiha nailul ilmi bi aqrabi tariqin wa aysar sabil, sanadiya haka sai ga ya samu ilimi cikin sauki. قال ابن المبارك الامام شيخ الاسلام ابن المبارك رحمه الله عليه yana cewa awwal al-ilm an-niyya thumma al-istima' thumma al-fahm thumma al-hifz thumma al-amal thumma an-nashr. Yace farkon matakan ilimi shine niyya, ya zama ka kudirci neman sanin ilimi dan ka yaye wa kanka jahilci dan ka san da ka bautawa Allah. Daga nan kuma sai al-istima', sauraron malamai. Kaje ka zauna a gaban malami ya koya maka. Thumma al-fahm, sannan sai ka tsaya ka fahimci abin da ya koya maka. Thumma al-hifz, sannan ka kiyaye ilimin. Thumma al-amal, sannan ka yi aiki da shi. Thumma an-nashr, sannan ka yada shi. Yada ilimi shine abu na ƙarshe. Amma yanzu galibin mutane abin da suka dauka shine mataki na farko ba. Wato sai sun fara yadawa da zaran sun yi niyya, kuma wace iri ce abin da za su fara yi kai tsaye shine su fara yadawa a cikin mutane. Ba tare da sun tsaya sun koya, ko sun fahimta, ko sun kiyaye, ko sun yi aiki da shi ba. Wasu ma har suna takamar cewa su ba su da wanda zai koya musu, wato su ba su da buƙatar na gaba da su. Allah ya tsare. Wannan magana tana cikin Jami Bayan al-Ilmi wa Faddi na Ibn Abdul Barri an-Namri. Fala budda min al-ikhlas fi talab al-ilm, li'anna 'adam al-ikhlas sabbaba hirman al-ilm an-nafi. Rashin ikhlasi yana hana samun ilimi mai amfani. Ilimi mai amfani kuma shine wanda zai gyara maka imaninka, ya gyara maka alaƙarka da Allah, ya gyara maka ibadarka, ya yi maka tazkiyar zuciyarka. Qala Suyuti fi Tadrib ar-Rawi. Al-Imam Suyuti, Abdurrahman Suyuti a cikin Tadrib ar-Rawi yana cewa wa qad sannafa Ibn Abi Dhi'b bil Madinati Muwatta'an akbar min Muwatta'i Malik. Hatta qila li Malik mal fa'idatu fi tasnifika? Kala ma kana lillahi baqiya. Imam Malik lokacin da ya muwatta sa, akwai malamai da yawa da suka yi littafi suka same suna muwatta. Daga ciki an bada labarin muwatta ta Ibn Abi Dhi'b. Ibn Abi Dhi'b malami ne min aqrani Malik rahimahumullah, kuma bainahu wa baina Malikin shay'un, akwai rigingimu da rashin fahimtar juna tsakanin da Imam Malik. To bayan da Imam Malik ya muwatta, shi ma sai ya zo ya yi nashi a lokaci guda. Har aka tambayi Maliku cewa to gashi littafi sun yawa, sai yake cewa ma kana lillahi yabqa, wanda aka yi dan Allah zai wanzu. Duk wanda yake so ya rubuta littafi ko ya faɗa abin da zai faɗa, ya faɗa, amma Allah zai wanzar da abin da yake don shi aka yi. Wanda ba don shi aka yi ba, za a neme shi a rasa, kamar yadda muke gani har yanzu. A kullum littafin da kamar yanzu ita muwadda ta haura shekara 200,000 har yanzu ga ta ba. Wani littafin kuma bai haura shekara 2 ba, kuma za a neme shi a rasa. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في اول الناس يقضى بينهم يوم القيامه. akwai hadisi da al-imam muslim ya rawaito daga abu huraira, hadisin sabi abu huraira, wanda ya gobe kanda da hadisin ma sai ya fadi ya suma, yana so ya fada sai hankalin shi ya tashi sai ya suma har sau uku. Da karshe ne ya bada hadisin, shine wannan hadisin da malai mana ishara, hadisin wato mutane uku waɗanda za a fara yin, za a fara hura wutar jahannama da su. Allah ya tsare mu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin su cewa wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Mutumin da ya iya ilimi kuma yana karantar da ilimin ko makarantar al-Qur'ani. Fa utiya bihi, za a gode shi gaban Allah. Fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Allah ya tuna mishi ni'imomin da ya masa, cewa na baka al-Qur'ani, na baka zalaka harshe, na baka irabi, na baka soyayyar mutane ana sauraron ka, kai malami ne mai wa'azi. Sai kuma a tambaye shi a ce fa ma amilta fiha, menene aikin ka a cikin wannan ilimin? Sai ya ce ta'allamtu al-ilm wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-qur'ana. Ai, na koyi ilimi, na karantar da al-qur'ani, nayi kaza nayi kaza. Sai Allah ya ce mishi kazabt, Allah ya ce mishi ƙarya kake yi. Lakinnaka ta'allamta al-ilma li yuqala 'alim, kai ilimi ne kawai dan a kira ka malami. Wa qara'ta al-qur'ana li yuqala qari, kai haddan qur'ani dan a kira ka al-ramma, ko a kira ka gwani, ko a kira ka gangaran. Allah ya ce mishi faqad qil, kuma wannan sunayen an kira ka da su a duniya, dan haka an biya ka ladan ka. Wa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar, sai a ja shi a kan fuskarsa har a jefa shi gidan wuta. Wala haula wala quwwata illa billah. Allah ka tsare mu daga tabewa. Wa Abi Hurairah taqal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa li yusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawm al-qiyamah, ya'ni rihaha. Wanda ya koyi wani ilimi, ilimin addini da nufin don ya nemi wata martaba ko wani mansib na duniya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan ba zai ji kanshin aljanna ba ranar kiyama. Wannan hadisi Imam Abu Dawud ya rawaito shi da Ibn Majah, hadisi ne tabbatacce kamar da Shaykhul Albani ya faɗa. So wannan yana nuna tsananin ukuba ga wanda ya nemi ilimin addini dan neman duniya, dan neman matsayi ko limanci ko shahara, ko dan ya kafada da kafada da masu ilimi, ko dan a girmama shi girmamawa irin ta duniya. قوله من تعلم هذا يقتضي العموم لكل من طبقت عليه هذه الصفة والعلم هنا العلم الشرعي وقال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به سفاه wanda yana neman ilimi don jayayya da wawaye aw li yubahiya bihi al-ulama ko dan ya malamai kin qahu yace ni ma na iya abin da kuka iya mu ma ai ba jahilai bane aw li yasrifa wujuhan nasi ilayhi ko dan ya jawo mutane zuwa karkashin sa huwa fi an-nar nabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan yana wuta wannan yana al-kharijahu ibn majah duk wadannan suna tsoratar da mu game da wato kada niyyar mutum ta zama mumuna ce a cikin ilimi ومن كان هذا قصده وهذا ظنه انما يريد ان يكون في منزله عاليه في انظار الناس مع العلماء وقع في هذا الوعيد ودل الحديث ايضا على ان تعلم العلم لمباهات العلماء او لمخاصمه السفهاء من كبائر الذنوب ومن كبائر daga cikin abin da ake gane kaba'ir shine abin da za a ce idan mutun yayi zai tafi wuta ko Allah ya fushi da shi ko Allah ya ko baya cikin mutanen kirki kuma kamar haka wa qala al hafiz al khatib al baghdadi fi kitabi iqtida'u al ilm al amal al khatib yana da wannan littafi a ciki yana cewa babu dhammi talab al ilm lil mubahati bihi wa lil mumarati fihi wa nail al aghraj wa akhd al a'wad alayhi shi babun da ke yin Allah wadarai da ilimi wanda aka koye shi dan al fahari ko aka koye shi don jayayya ko aka koye shi don samun wata bukata ko aka koye shi don samun al'awab abinda za a biya da shi na matsayi ko kudi yace fa inni musika ya talibal ilmi bi ikhlasin niyyati fi talabi ina maka wasiya daga gyara niyyarka wa ijhadin nafsi ala al'amali bi mujibi muna maka wasiya daga wahal da ranka kai ka dage wajen aiki da shi فإن العلم kaga shi ilimi shajaratu yani ka shajara wannan tashbihi ne bali wal amalu thamaratu ita kuma bishiya idan bata da bata haifar da yaya zata zama bata da amfani mai yawa dan haka yayan itacen bishiya ilimi shine aikin shi walaysa yu'addu aliman man lam yakun bi ilmihi amilan al khatib yace wanda baya aiki da ilimin sa ba a lissafa shi cikin malamai waqila ana fada kar magana a cewa al ilmu walidun wal alam wal amalu maulud ilimi mahaifi ne da shine aikin aka yace wa allafa ibn abi dunya kitabul ikhlas wan niyya ibn abi dunya sahibul muallafat al kathira lahu kitabun bi hadha al urwan al ikhlas wan niyya to wannan shine al ma'mal al ma'lam al awwal wal ma'lam al thani abu na biyu da ya kamata mutum ya kula da shi dan samun ilimi mai albarka mai amfani shine al'amalu bil ilm kaga sun cakude mu zancan yace wal ma'mal wal ma'lam athani fi tariq al ilm an ta'mala bi ilmik wa an tahrisa ala al amal falaysa ash-sha'nu an ta'lam walakin ash-sha'na an ta'mal walidhalika ayuha al ikhwa lan tazula قدما عبد يوم القيامه حتى يسال عن عمله عن علمه ماذا عمل فيه كما في حديث ابي برده عند الترمذي باسناد حسن يتي اي علمي با كومي بني الا ايكي يتنا منا ده حديث ابو برده الاسلمي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم yake fada cewa kafafun wani bawa ba za su wuce daga inda yake ba ranar alkiyama har sai an tambaye shi game da wasu abubuwa daga cikin abun da za a mai tambaya an ilmihi madha amila fihi za a tambaye shi game da ilimin sa aikin me yayi da ilimin sa wannan tambaya ce daga cikin fundamental tambayoyi al as'ila al asasiya allati satusalu anha kullu alim wa qad allafa al khatib كتابه المسمى باقتداء العلم والعمل، وان عدم العمل بالعلم لسوءه كبرى mummunan abun turne mummunan tsaraici ne a ce mutum baya aiki da ilimin sa al-ilmu idza ta'all talibul ilm idza ta'allama al-ilma wa alima anna shay'a wajib yalzamu wanda ya koyi ilimi ya san abu wajibi ne to wajibi ne a kansa ya aiki da wannan ilimin fiye da sauran mutane wa idza alima anna shay'a haramun yatruku haka duk abin da ya san haramun ne wajibi ne a kansa ya bar shi fiye da sauran mutane وإذا علم أن الشيء فضيلة أكثر منه أبن دي سنكم تشيوا فللاني مستحبيني سيئوي تريئنسا وإذا علم أن الشيء مكروه تركه أو تخفف منه هكنا أبن دي سنكوا أبن كاماني دولة يبرشي كوكما يكارن تاشسو سي وإلا إن طالب إلمي مي إلمي يكاسا إن هكا كانت الخسارة وأن أسارة تيبب الله كتري مدق أسارة والعياذ بالله malamin isharar zuwa nan anan akan wata kissa ta Imam Abu Dawud sahibu sunan Abu Dawud da Sulaiman ibn al-Ash'ath al-Sijistani wanda tana cikin Fathul Bari Ibn Abdul Bar inna ma ya kawo ta a cikin Jami' Bani al-Ilm malamin Abu Dawud ya shiga jirgin ruwa ana tafiya jirgin ruwa ba ai nisa ba sai ya ji wani mutum a gefen gaba yayi atishawa ya ce alhamdulillah sai ya sauka daga jirgin ruwan ya hau karam ya hau irin karamin jirgin ruwan nan na fito ya dawo da shi bakin gaba ya zai samu mutumin ya ce mishi yarhamukallah mutumin ya amsa mishi da yahdikumullahu yusbaraku sai sake shiga jirgin karamin jirgin ruwan nan ya koma kan babban jirgin ruwan ya biya kudi kwarai sai mutane suna mamaki kai akan kawai ka je ka ce wa mai atishawa yarhamukallah shine sai ka biya kudi ka sauka daga bin hawa ka koma bakin gaba ka dawo ya ce kwarai fa yace la'allahu yakunu mujaba da'wati wa ya sanin sheku wata kila yana cikin wanda Allah ke amsar addu'ar su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umare da idan mutum ya tashawa amsa mishi yace alhamdulillah ce yarhamukallah shi kuma yace ya dukun Allah subhanahu ko ya gafira lahu lana wa lakum a wata riwaya ku to idan ya fada maka wannan kalmar kai kana ganin ta karama idan mutum ne wanda yake yana cikin wadanda Allah yake karban addu'ar su kuma yace ya hadikumullahu yuslu balak sai Allah ya karba fa ya hadika yuslu balak me kamanta yace la'allahu yakunu mujabdawa na koma ne saboda ina fatan Allah ya sa wanda Allah yake karba addu'a sa to kaga wannan kaiwa mutuka ne wajen muhimmantar da aiki da ilimi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada a cikin hadisin Isra'i cewa marartu lailata usri bi bi aqwamin tukhraju shafahu bi maqarid min nar ya wuce ya ga wasu wato wanda ake tsatsaga labban su da almakashi na wuta ana tsatsaga labban su sai ya tambayi jibril ya ce man haula ya jibril qala khutaba ummatika alladhina yaquluna ma la yafalu subhanallah shi wadannan masu yin khutba masu jawabi masu wa'azi a cikin al'ummarka wanda suke fada wa mutane abinda su ba sa aikatawa wa yaqra'una alqur'ana wa la ya'maluna bihi suna karanta alqur'ani ba sa aiki shi wannan hadisi ne sahihi inda Ahmad ibn Hanbal wa fi sahihayn min hadisi Usama ibn Zaid qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuja'u bir rajuli yawm alqiyamati fayulka fi an-nari fatandaliqu aqtabuhu fi an-nar za a zo da mutum cikin mutane ranar alkiyama a wurga shi gidan wuta sai cikin sa ya fashi kayan cikin sa su fito fa yaduru kama yaduru alhimaru bi ruhahu ya dinga kewayawa cikin wuta kamar yanda jaki yake kewayawa da injin nikansa na irin injin nika irin na da ake amfani da shi da jaki ko ake yin siga rawan doki fa yasmi'u ahlun nari alaihi fa yaqulun sauran yan wuta har sai su manta da azabar da suke ciki zo su tsaya suna kallon shi suna mamaki fa yaquluna ai fulan ma sha'aluk sai su gane su ce malam wane me ya kawo ka nan alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar ashe ba kai ne kake mana wa'azi kace mu yi ko mu bari ba sai ya ce kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum anil munkari wa ati ai ina cewa ku yi abun kirki amma ni ba na yi, ina hana ku yin abun banza amma ni kuma ina yi, shine Allah ya mishi wannan sakamakon. Walidhalika tara anna al-adhkara allati yata'allamuha allati ta'allamta idza kunta ta'malu biha wa tadhkuru Allah biha fa innaha tabqa fi dhihnik wa amma al-adhkaru allati tata'ammalu tata'allamuha wa la ta'malu biha fa innaha sar'ana ma tazul wa hakadha al-ilmu yuthbituhu al-amalu bi yuthabbitu al-amalu bi afwan yayi mabuga mana misali yace zaka ga aikace abinda kake aiki da shi na ilimi kaman azkar kaman sifatus sala kaman abubuwan da ka sani na ilimi in kana aiki da su kokolo ka ba ta manta su kullun zaka dinga tuna cewa wannan ga karatun da yace yayi shi ga hadisin da yace yayi shi ga ayatu yace yayi shi idan ko baka aiki da su zaka manta su gaba daya da zaka haddace dukkanin azkar da ake yi na yau da kullun na safe da maraice na cikin salloli na sauransu idan kana aiki da su ba zaka manta su ba amma idan baka aiki da su fasar'ana matan saha zaka manta su gaba daya wata rana zaka so ka kawo wani mai yake dawowa to haka ilimi yake duk ilimin da baka aiki da shi zaka manta shi har wata rana ma idan wani ya fada zaka musanta cewa anya ko wannan ilimin akwai shi to haka ake da haka ake rike ilimi wato da aiki da shi da kuma ake manta ilimi yani da rashin aiki da shi ake manta shi المعمد المعلم الثالث ابو نوك شيني الصبر حقوري مي كوين علمي yana bukatan hakuri duk wanda yake bukatan ya nasara a rayuwa yana bukatan hakuri a rayuwarsa babu wanda ya samu wani abin kirki a duniyar nan ko wanda ya samu wani abin kirki a lahira faci sai hakuri littafin ibnu qayyim uddatus sabirin yana da muhimmanci sosai a wannan babu Ibnul Qayyim Allah ya gafarta mishi ya kai ya kawo kamar yadda ya saba a dukkanin littafansa wajen bayyana hakuri da kashe-kashensa da fa'idojinsa da yadda ake mu'amala da shi da yadda zaka same shi ka gina zuciyarka da rayuwarka akai ina ma kaina wasiya da sauran ƴan uwa dalibai da mu nemi littafi Allah ya ce wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya aga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ake ma wannan umarni sannan mu koma shiga ciki bayan shigarsa cewa ka hakurkutar da kanka tare da waɗanda suke kiran ubangijinsu da safiya da marice suna mai nufatar fuskar Allah kar ka dauke idanka daga barinsu kana mai neman kalkalin duniya saboda haka wannan ka'ida ta hakuri tana da girma sosai فإن العلم يحتاج إلى صبر ولن ينال العلم خجول ولا ملول mai jin kunya da wanda yake da saurin gajiya mara hakuri ba sa samun ilimi sam ba sa samun ilimi yayi ishara zuwa ga kisan Baqi' ibn Makhlad Baqi' ibn Makhlad wani malami da ya taso kamar da ake fara cikin kissar an ce ya taso tun daga ƙasa Andalus kuma da kafashi ya taso Andalus yanzu kasar Asbaniya kenan a Turai ya ratso ya hauro Sinta kasar Algeria ko Murakush wato Morocco kenan ta wannan inda ake ce Mamadiku Jabal Tariq ya tsallako zuwa Masar ya sake tsallakawa zuwa Sham ya sake tsallakawa zuwa Iraq ya tafi Baghdad dan ya wuce Ar-Ray dan ya gamu da Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi an ce yayi tsawon watanni kamar 6 a wannan tafiya sai da ya iso Baghdad ya iso inda Ahmad ibn Hanbal yake sai tar Ahmad ibn Hanbal yana cikin al-iqama al-jabariya fi baitihi lokacin da rigingimin na khalqul qur'an suka yi zafi an hana shi ganawa da mutane shi kuma abin da ya kawo shi kawai kenan har ya samu da ya ga Ahmad ibn Hanbal ya magana da shi Ahmad ibn Hanbal ya ce to ba zai yi a majalisi ba saboda hukuma ta hana kuma akwai muraqaba akan abin da yake amma ka dinga zuwa gidana kullun ka zo ka yi bara kamar almajin ka yi bara za a kira ka sai ka shigo gidan da ka shigo sai a baka hadisi ɗaya ko biyu ba za ka dade ba kafin a ankara har a fara tunanin wani abin nan cewa akwai shubha a zamanka sai kai maza ka fita haka ya ci gaba da zama yana yin wannan karatun hadisi ɗaya ko biyu har zuwa lokacin da kuma ja al farju ala Ahmad ibn Hanbal, bayan mutuwan al wathiq aka zo al mutawakkil ya hawo khalifanci, ya ba shi dama cewa ya ci gaba da karantawarsa. Sannan ne fa mutane suka san meye dangantakar sa da Ahmad ibn Hanbal, da ana kallon kawai almajiri, kaga wannan ba dan hakuri ba zai zama yadda ya zama ba. Kuma har yazo yayi musnad, wanda duk duniyar ilimi babu musnad mai girma kamar nasa, ya fa na malamin nashi mai girma. Har idan ana so a kirga hadisan duk wani sahabi, to kirgen shi shine mafi zama standard. In aka ce sahabi wane yana da hadisi kaza a musnad Baqi ibn Makhlad, shikenan lissafi ya kare. Allah ya gafarta musu, Allah ya musu rahama ga baki daya. Saboda haka akwai buƙatar wato haƙuri. Abdulfatah Abu Gudda yana da littafi musamman akan labaran wahalhalu da juriya da malamai suka yi wajen neman ilimi. In kana karantawa za ka sha mamaki wasu abubuwan kamar za ka ce almara ne, amma kuma tabbatattun labarai ne da ya tsintsinto su daga cikin ummahatu kutubus sira da tarajim na ulama, ya tsintsinto su a wurare daban-daban labarin irin wahalhalun da suka sha, wasu har suna gab da su mutu sun cire rai da rayuwa, wasu su sha yunwa tsawon kwanaki, wasu ƴan fashi su tare su, wasu su tafiya ne nisa cikin dazuzzuka babu abinci babu ruwa, har wasu su sha fitsarinsu. Akwai wanda suka sha fitsari irinsu binnan Abu Hatim da ɗan uwansa. Akwai wanda suka ci rababban nama, rababban kifi, an ba su kifi sun ajiye sun manta da shi, suka tafi makaranta suka dawo suka sake tafiya suka dawo kafin har kwana uku ba su tuna da shi ba, sai da ya riɓe ya yi wari, kuma ba su da komai sai shi, haka suka ci da warin shi. To irin wannan suna nan da yawa, shi sai kaga Allah ya wanzar da ambatonsu mai kyau, ya wanzar da ambatonsu mai kyau a cikin al'umma. Ya ce fa talibul ilmi bi hada ila an yas'ala kathiran wa an yasbira kathiran, yana da buƙatar ya zama mai yawan tambaya, ya zama yana da yawan tambaya, lisanin sa'ul, kamar yadda aka tambayi Ibn Abbas ko cewa ya aka yi ka tara ilimi mai yawa, haka ya ce bi kalbin aqulin wa lisanin sa'ulin, zuciya mai riƙewa da halshi mai yawan tambaya. To kuma yana da buƙatar sai ya yi haƙuri, zai haƙuri da yanayin rayuwa, zai haƙuri da watakila malami mara daɗin sha'ani, zai haƙuri da kunci da damuwa, da zai haƙuri da yana ganin mutane suna ta morewa rayuwarsu, suna ta samun abubuwan duniya, shi kuma ba wannan ne a gabansa, zai haƙuri da duk waɗannan. Wa idza lam yasbir fa innahu sar'ana ma yanqati'u fi tariqi talab al-'ilm, idan ya kasa yin haƙuri nan da nan zaka ga ba zai ankara ba, zai tashi daga tafarkin ilimi ya shiga wani tafarkin. Duk wanda me yasa kake ganin mutane da yawa sun fara koyan ilimi, amma daga ƙarshe waɗanda za su samu nasibin a ilimi a cikinsu sai ka ga nisba ce kaɗan, wataƙila a cikinsu 30 mutum uku shine kamar 10 ko filfin hisabin ma'awi 10%, wataƙila saboda duk sauran wani abu na rashin haƙuri zai bijiro musu. Wani kawai malamin ya ɓata mai rai, to amma ya yi zuciya. Wani dan malamin ya yi fashi ko dan an yi wata magana da ba haka yake so a faɗa ba, ya bar karatu. Wani kuma dan talauci ba zai iya haƙuri da talauci ba, ya bar karatu. Wani kuma an sa wani lokaci da bai dace da wani abu da yake na rayuwarsa ba, sai ya kasa haƙuri ya bar wancan din. Dole mutum ba zai samu ilimi ba sai ya haƙura da wasu abubuwa na rayuwa. Don ya kasa haƙura da wancan, to sai ya rasa. Shine ya kawo mana misalin kissa ta Ibn Abbas da Zaid ibn Thabit. Ibn Abbas ɗaya daga cikin Ahlul Bait ne, ɗan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dangantakar su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin dangantakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Sayyidina Ali, dukkanin su ƴaƴan Rafa ne ko haka ne, ko ba Rafa ne bane, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Ibn Abbas abnaul umuma su ne Rafa ne, baffaye na'am, kawu shi ne Rafa ne, dan uwan umma ko to ƴan uwan baffa ne, ba ƴaƴan baffanu ne. To kaga yana da daraja Ahlul Bait, amma yana zuwa gun Zaid ibn Thabit yana koyan karatu, yakan je ya zauna a kofar gidansa tun safe har rana ta daga, har ya kwanta a wajen kura ta shiga kunnensa da hancinsa, malamin bai fito ba zai aika mai ya ce ina jiranka ba, ko kuma zai tafi ya bar shi ba, sai ya jira shi har ya zo ta fito dan kansa. In ya ce, nisa ba ka aika ba, ka aika a kira ni, sai ce, ai, an ce mu dinga girmama malamanmu. Ka lura da sirrin da ya sa Ibnu Abbas ya tara ilimi mai yawa, ya girmama malamansa, waɗanda in darajar nasaba ce da yiwuwa ya fi su. Ya fi su sharafi, amma tunda Allah ya ba su abin da shi yake nema, to ya girmama su. Hakanan ya buga mana misali da kissan Jabir ɗan Abdullah, wanda ya tafiyar wata guda, tafiya daga Madina zuwa Sham, a lokacin tafiyar wata ɗaya ce ake yi a abun hawa raƙumi ko doki. Kawai ya tafi gun Abdullahi ibn Unais don ya ji hadisi ƙwaya ɗaya. Wani hadisi da zan ce Abdullahi ibn Unais yana karantar da hadisin daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shi kuma bai taɓa ji hadisin daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba, sai ya tafi ya je ya ji abu Abdullahi ibn Unais. Anan ma Khatibul Baghdadi da littafi shi ne Ar-Rihlatu fi Talabi al-Hadith, wanda ya kawo labaran ire-iren waɗannan tafiye-tafiyen a lokacin da Jabiru ya je ya tsaya a ƙofar gidan Abdullahi ibn Unais, ya ce yana neman shi. Aka je ya fito ya ce, Jabiru, ba za ka sauka daga abin hawanka a kawo maka abinci a baka masauki? Ya ce, ba abin da ya kawo ni ba ke. Hadisi ne na ji an ce kana faɗan shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaza kaza kaza. Haka ne ya ce, ce to na gode insha Allah. Sai an jima ya juya zai koma Madina. Ya ce, ba za ka kwana? Bai ce ba kwana na zai yi, abin da kawai ya kawo shi kenan. Shi ne Ibn Mas'udin da yake cewa babu wata aya da Allah ya sauka a cikin Alkur'ani face na san yaushe aka saukar da ita, a ina aka saukar da ita, kuma a kan me aka saukar da ita. Ya ce, walau a'lamu rajulan indahu shay'un min ilmin la a'lamuhu, ci da a ce na san akwai wani mutum da yake da ilimi akan wannan asbabun nuzul da sauransu wanda ni ban sani ba. Ya ce, wallahi la rakibtu ilayhi aljama, da sai na haura kuma na tafi duk inda yake sai na je gun da yake. To amma mu yanzu zaka ga a ɗabi'ar da muke rayuwa, nan da can wani bai iya zuwa, nan da sai ce ya mai nisa, ko kuma ma yana zaune a bakin makaranta ana katin shi yana ganin kai bare su gama kawai, yana jiran sallar isha ne kawai su su yi karatun, kuma bai iya ba fa. Da ma ya iya ne sai ya ce to ai shikenan, ya riga ya wuce wannan mataki, amma bai iya ba, amma kuma ba zai zauna ba. Kuma an zo magana akan addini, yana so ya sa baki. Kaga wannan ita ce adhawa a markin. Al-Imamu Nawawi a cikin littafin sa Majmu Sharhul Muhadhab ya ce, babu adabil muta'allim, babun da ke bayani akan ladabban ɗalibi. Ya ce, wa amma adabuhu fi nafsihi wa darsihi fa ka adabil muallim, shi ɗalibi ladabban da ya kamata ya kula akan kansa da darasinsa iri ɗaya ne da na malimi. Wa yanbaghi an yaqta' al-ala'iqa ash-shaghila, wajibi ne ɗalibi ya rabu da dukkanin wasu alaƙoƙi masu shagaltarwa. An kamali lijtihadi fi tahsil, daga abinda zai ba shi cikakkiyar dama da ƙoƙari don ya samu ilimi. Duk abinda zai hana ka samun ilimi ka rabu da shi. Kamar yadda suke cewa babu wanda ya zama ɗalibin ilimi sai wanda hatta ya mutu lahu qaribun wala yahduru janazatahu, har sai dan uwan shi ya mutu bai je janaiza ba, dan uwan shi yayi aure bai je ba, dan uwan shi rashin lafiya bai iya zuwa ba saboda shagaltuwa da ilimi. Amma duk wanda waɗannan shagulgulan na yau da kullum, ko kuma aƙalla min hasha anan ma za su iya shagaltar da shi. Yanzu kamar matasanmu, wani kallon bol ma yana iya shagaltar da shi daga zuwa majalisi, don ana yin ƙwallon nan mai tashi ɗin ga Champions League ko Dauri Abdali Urubba, to zai haƙura da karatu saboda ana yin wani babban wasa, kuma ustaz ne. Wani ma har su je su haɗa sallah saboda wai kada a yi wani abu ba su gani ba, saboda son zuciya. To kaga wannan za su daɗe ba su samu ilimi ba, saboda suna da shawagin da suke hana su. Wa yarda bil yasiri min al-quti wa yasbira ala dayqil aishi, kuma ya haƙura da kaɗan na abinci, kuma ya haƙuri da ƙuncin rayuwa. Wata rana Khadir Baghdadi ya ba da labari, wata rana sarkin musulmi Abu Ja'far al-Mansur, sai yana da ihtimami da ilimi, sai a nudama ɗin shi abokan zamansa suna cewa ranka ya daɗe, wai akwai wani daɗin duniya da baka taɓa ji ba? Shi ne shugaban daula mafi girma a zamanin shi ta musulunci, wadda masafarta ta kai tun daga Baghdad har zuwa Maghribul Aqsa a nan Afirka, a gabas ta kai har zuwa Biladus Sand. Biladus Sand yanzu kamar ka ce Pakistan kenan. an ce fadin kasar shi kaman farsahi 80 ne gabas da yamma. Wato sai an yi tafiya ta kama kwana 40 kaba akai iya kasarsa. To sannan babu irin matar da bai aura ba da ran shi kisu, babu irin dokin da bai hau ba, babu irin sirar da bai sa ba, babu wani mutum a duniya da ya kashi sharafi a lokacin. Sai aka ce mishi, to akwai wani abin daɗi da baka taɓa samu ba? Ya ce akwai. Wannan abin daɗin shi ne, ya ce in zauna a majalisi, ɗalibai su zo da takardunsu da tawadarsu, suna cewa ya sheikh man zakarta, wane ne malaminka da za ka ambata? Faƙulu sai in ce haddasana fulan, gala haddasana fulan, sai in ba da hadisi. Da nuna maɗin suka ji wannan abin da ya faɗa, washegari kawai sai suka zo da tawada da allo, kowa ya ce yau mun zo ne ya halifa ka ba mu karatu. Sai ce ai ba irin kone da ɗalibai ilimi ba, da wannan manya-manyan riguna. Ya ce su ne masu yagaggun kafa ɗin nan, masu yagaggen tufafi, masu jin yunwa. Ya ce waɗanda ba su da gari, yawman fi Bagdad, yawman fi Hims, yawman fi Hijaz, suna ta yawo tsakankanin aqalin suna neman ilimi. Irinsu nake fata da ma su yadda su saurara daga gari ne, ba irinku ba. Wannan za ku yi mun kawai don ji daɗin rayuwata. A shahidi shi ne ɗaliban ilimi an san siffarsu, an san irin take-takensu. Dole sai ya zama wani abu bai shagaltar da su fiye da ilimi ba. Allah ya kyauta. Al-ma'alam na huɗu shi ne wuduhul hadaf. Ɗalibi ya zama ya san hadafinsa, ina ya fuskanta da neman ilimi, me yake so ya cimmawa. Kar mutum ya tafi sairun bila hadafin wa bila ghayatin. Kamar mutum ne yanzu a ga ya hau mota ya kama hanyar titi, kuma an tambaye shi na za ka je, ce wallahi ni ma ba sai inda zan je ba, ga dai ni na a hanya, sai inda Allah ya dani. Haka za a fara tunanin ko fi aqali shay'un ne. Haza la yabdu min kalamil uqala. To ya ce wuduhul hadaf fala budda an yakuna hadafuka ya talibal ilmi wadihan indak la an tasluka tariqat talabil ilmi wa anta la tadri ma turid. Karka shiga hanyar ilimi ka san me kake ba. Ba'du talibil ilmi yasluku tariqat talabil ilmi wa huwa yuridu al ilm walakin ma huwa al hadafu fi hadha al ilm. Yana san ilimi amma me ya manufarsa game da ilimin nan? Ma huwa alwadi alladhi yuridu an yashriba min ma'i, ila yake so yaje? Wa hadha ghayru wadihin indahu, bai sani ba. Walidhalika tajiduhu mutanaqqalin, za ga yaje nan ya bar nan, yaje nan ya bar nan, ya kasa zama gaban malami daya, ya kasa tsayawa ya koyi fanni daya ya iya shi. La yathbutu ala tariqin wa la yathbutu ala kitabin li anna alhadafa indahu laysa biwadih. Kamar idan mutum ya shiga university tunda ya san yana so ya zama economics, yana so ya zama architect, yana so ya zama engineer, yana so ya zama tabib, yana so ya zama nurse, yadhhabu ila zalika alqism alkhas bidhalika altakhassus. Amma ya zama yau ya dauki lecture a cikin architecture, gobe ya dauki lecture a cikin yan social science, next week ya tafi ajin anatomy, bayan shekaru zama bai da takhassus, bai da degree akan komai. To haka dalibin ilimi ya zama hadafuhu wadih wa yathbutu ala zalika alhadaf. Duk da ta'allama alhadith idan tariquka tariqu ilm alhadith wala mani'a min an tata'allama alulum alshar'iyya alukhra lakin alhadaf almarsum huwa an tata'allama alhadith. Alma'lam alkhamis tartibu tariqati alilm. Ana buƙatan tartib ilimi, ana bin shi mataki mataki. Idan mutum ya yi kafza, ya yi tsalle, ya fada kan wani mataki da yake sama da nashi, babu abin da zai samu. Zai zama bid'atu za ta kunu muzja, ba zai samu abin da yake bukata ba. Mala ya kawo mana magana Al-Fayyumi fi mu'jamihi Al-Misbah al-Munir da yake cewa a cikin tarifin at-tadarruj, wa tadarrajtuhu akhasuhu qalilan qalilan, wa tadarruj fi al-istilah huwa al-intiqal in marhalatin ila marhalatin ukhra mutaqaddima. Afara abu daga mataki mataki har akai na sama, kamar yadda karatun boko yake. Za fara daga matakin nursery and primary zuwa matakin karamar secondary zuwa matakin babban secondary zuwa matakin gaba da secondary ko university ko makamancin haka. Dan ana so yaro ya zama tabib likita, bai yiwu a ce rana ɗaya ya shiga ajin likita. sai ya fara da waɗannan matakai na ƙasa. Sora ka sai ya kawo mana aujuhul tadarruj lidilalati ala annahu la budda min. Allah madaukakin sarki a cikin halitta da yayi dan da cewa shine mahallici, shine sahibu kun fa yakun, zai iya komai lokaci guda, amma ya bi tadarruj wajen halittar sammai da ƙasa, bisa tace ayyam ya bi tadarruj wajen halittar mu ɗan adam, ya bi tadarruj wajen aiko da annabawan shi da manzannin sa. Allah ya saki yin tadarruj wajen saukar da alqur'ani ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da ya saukar da shi jumlatan wahida, amma sai ya bi kadan kadan kadan. To wannan yana koya mana tarbiyya ne game da mu dinga mu abubuwa sannu sannu. Shine malai buga mana misali da fara Allah madaukakin sarki, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wa nukirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila alzar aqsumul takunu shuha ko ya dalike shi minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila al-umr likala man ba'da ilmi shay'a. Allah yace wa taral arda hamidatan fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Wannan misali ne da Allah ya buga mana da yadda yake halitta, ya fara daga halitta annabi Adam min turabi, ya halice mu mimma wusifa lana ay min nutfatin wadi nutfa ta kunu mukhallaka wadda ta bada halitta wa ghairu mukhallaka wata kuma za ta bada halitta. Allah ya ce sannan min nutfa thumma min alaqatin thumma min mudghatin mudgha mukhallaka wa ghairu mukhallaka. Allah ya ce linubayyana lakum, mun yi haka dan mu bayyana muku hikimar mu da tsarin mu. Sannan Allah ya tabbatar da abinda yaso ya tabbatar a cikin mahaifa, ya cire kuma wanda bai so ya tabbatar da shi ba. Sannan ana nan mutum ya fito yaro, idan mutum yana cikin mahaifiyarsa ba za a haife shi rana ɗaya ba, sai an yi watanni tara cikin nan Allah yana tarbiyyarsa har ya kai yadda yake. In Allah ya so zai iya mishi lokaci guda din yanda ya ma haihuwa annabi Isa alaihi salam, amma Allah bai sa haka matsayin ta zama ita ce sunna mutaba'a ba, isa shi sunna ta tadrij. Sannan mutum ya fito yana yaro, sannan ya zama saurayi, in Allah ya so ya bar shi kuma ya zama tsoho, in Allah ya so ya kashe shi kafin nan, amma dai akwai wannan sunna ta tadarrujiya ce. So a cikin tashri' na musulunci ma Allah ya mana tadarruj wajen tashri', daga misalan da aka buga ana akwai at-tadarruj fi tashri'il jihad. Duk da Larabawa ƙwararrun mutane ne akan fada da yaƙi da shiga cikin sarƙaƙiya, sun iya wannan tun a jahiliya, kuma suna da asbab da suke sa su yi wannan. Wata rana ma asbab ne ta fiha, amma Allah bai shar'anta musu jihadi rana ɗaya ba, sannan aka fara cutar da su. Sai da aka zo Madina, a Madina ma sai da aka bi matakai, udina alladhina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir. Aka bi mataki mataki har aka je ga ranar da aka ce a yi jihadi. Haka nan game da giya, saboda sabo da suka yi da giya, mummunan sabo, Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da su giya suna shan ta kamar yadda ake shan ruwa. Haka aka bi matakai matakai kamar yadda aka sani wajen wato shar'anta haramcin giya. Shi sa ran da aka shar'anta haramcin nata, inda aka ce ya lazamu innamal khamru wal maisir wal ansab wal anlamu rijsun min amali shaitani fajtanibuhu. Sayyidina Anas ya ce haka aka dinga zubar da giya a garin Madina, kamar yake cikin Bukhari, har sai da duk garin ya jike kamar an yi ruwa, har sai da duk garin ya dinga wari da giya din. Wasu ma sun je sun saro ta 'yar ƙasar waje sun taho da ita suna zuwa bakin gari, aka ce musu an haramta, kawai suka yi ta fasa tulunan suna zubar da ita, saboda imani ya riga ya shige su. Amma a baya akwai wanda suka ƙi musulunta saboda tsoron kar a haramta giya, kamar shi mahaifin Anas, wato shi bai shiga musulunci ba, ya gudu ya bar gari saboda ya ji an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kyamar giya, shi kuma baya so a haramta giya. Amma da aka bi a hankali, to sai aka haramta musu kuma suka karba. Haka nan ga misalin wato mata, idan mace ta yi laifi ba a mata hukunci mai tsanani lokaci guda, sai an bi matakai daban-daban. ولا تخافون نشوذهن سأني فإذوهن وهجروهن في المضاجع سنن واضربوهن سأني متى وعزي سأن قورتي متى سنن بتجب سنن أبغيتا حقا فنن باين ننكا فأكيغ batun saki sai an je batun faba su hakaman min ahliya sai an yi zaman sulhu sai an yi kaza sannan akai ga in komai yaƙiwa sannan akai ga matakin rabuwa duk wannan ana nuna mana sunnar rayuwa na bin abubuwa mataki mataki to shine zaka ga abu ya kankama yanzu ko ginin nan da yake cike shi lafiya lawaka sai da aka bi shi daga ƙasa aka mishi foundation aka yi aka jera karafa da bulalluka da siminti sannan aka zo aka biyo da finishing sannan ya zama yadda yake din zai yiwa a faro shi ta sama so ilmi yana da ma'alim na tadarruj da ake so a bi da dalibi ya zama wajibi ya bi su na farko shine hifzul qur'an al-karim haddace al-qur'ani mai girma kamar yadda qala ibn jama'a fi kitabi tilkatus sami al-mutakallim fi bayani ta'idadi adab talib al-ilm a cikin wannan tafi nashi ne albarka yace an yabtadi'a awwalan bi kitabillahi al-aziz fayutqinahu hifzan wa yastahida ala itqani tafsirihi wa sa'iri ulumihi fa inna asl ulumi wa ummiha wa ummaha fa innahu ne wannan asl ulumi wa ummuha wa ahammuha wajibi ne dalibin ilimi ya fara da al-qur'ani ne hifzan wa itqanan wa ma'rifatan li ma'anihi wa tafsirihi to wannan farko kenan ba wai iyakacin ilimi kenan ruduwan da wasu ke cewa da sarar alqur'ani sun zama malamai wannan ma wani mashiga ne na shaitan to a fara da shi tukunna a koye shi a iya shi a haddace shi a san ma'anarsa ibnu jama'a yace wannan shine asalin ilimi shine uwar ilmomi shine mafi muhimmancin ilmomi وقال ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الأدب الشرعية قال الميموني سألت أبا عبد الله أيهما أحب إليك الميموني دارك سكما يد على بي مام عمد ابن حنبل يتي ياتم بي مالا منسا نيك ماتا نيي على غفة مالا أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث لانا انفار مشد القرآن يكو حديثي قال لا بالقرآن يتي كفار مسد القرآن قلت علمه كله قال الا ان يعصر فتعلمه منه yace eh ka koya masa qur'ani duka sai ya mushi wahala to ka koya mushi wani sashi abinda yake cewa na haddace alqur'ani fardu kifaya ne wannan alal umma ne alal ummatul muhammadiyya haddace alqur'ani fardu kifaya ne lakin ala afradil ulama wa tullabihi laysa fardan bil kifaya inma huwa fardun alal ayn ala tullab al-ilm dole ne kawai sai wanda in ya gagara to sai ya iya abin da zai iya amma sanya makanka cewa kana dalibin ilimi ba sai ka iya qur'ani ba wannan babban kuskure thumma qala li idza qara'a awwalan ta'ur al-qira'atu thumma lazima wa ta'awwala al-qira'atu thumma lazima wa ala hadha atba'u al-imam Ahmad ila zamanin haza yace ya gaya min cewa in koya mishi karatu ya iya ya kware sannan ya lazimcika ta alqur'ani wannan kuma shi ne tafarkin mazhabin imamu Ahmad ibn Hanbal har yanzu a ko ina haka suke suna bada muhimmanci wajen koyan qur'ani da iya shi haka duk sauran mazhabi na al-sunna saboda makarantu al-sunna a ko ina suna bada muhimmanci da karanta alqur'ani wannan alkhairi ne wannan abu ne mai kyau amma kada a tsaya iya haddace matanin shi kawai dai mai yara walima a nuna musu cewa sun zama masu ilimi daga nan suke halaka wannan mataki ne na farko saka ana farawa da mene da hada alqurani na da yake na biyu kuma yabda bi sigharil ilmi qabla kibari ya fara da kananan ilmomi kafin manya da kananan littafai kafin manyan littafai ba a fara karatu ta hanyar manyan littafai shine hifzul mutun wa ta'liqu 'alayha mujarrad ta'liq farko za a fara da haddace karanan mutun umdatul ahkam 40 hadith bulugul maram waraqat kana da tafi haka mulhatul i'rab alamiyatul tasrif da ire-iren su su ake so ka fara iyawa kananan tattafai sai ake cewa malami rabbani shine wanda yake koya mutane sigara la ilmi qabla kibariha malami wanda yake dan jagaliya shine za ka dauko katal littafi ya sa mutanen da ba su san kananan littafi ba ai ko kasuwa ce za ka fara ba ka fara ta da manyan kudi a baka biliyon biyu na sefa a ce ka je kasuwa kuma kai baka iya je ko miliyan biyar ba narkiya za ta yi ko ɗan kasuwa suna ji amma kana fara da kaɗan-kaɗan har jarin ya girma to haka ilimi yake ba a fara shi da manya-manya da tafai da nan duk wanda ka ga ka je koyon karatu gun shi ka ga kana matsayin ɗalibi na farko ya ce a fara da littafi mai girma wannan zai halaka ka ne kawai garaka ne ka gudu fanju bi nafsik wal matn fil fan huwa al muttasar alladhi yajma'u aham masail al fan bi ikhtisar aka ce al matn shine karamin littafi da yake hada mafi muhimmancin abubuwan da ake bukata to saboda mutun suna da yawa sai muna aksamul mutun akwai mutun mansura rubutun zubai kamar wannan da muke karantawa akwai mutun manzuma wanda aka saka su a cikin ashirut ta'alimi wadannan galibi fi bahri rajas tusamma bil urjuza ana yin su amfani da mustafilun 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 bi abhuril arjaz bahru yuzan to ana galibi ana amfani da ire-iren su irin ka dauki irin baiquniya mulhatul i'rab alfiya ta ibn malik irin makamantan su zaka ga duka suna tafiya a wannan ma'aunin wannan sune mutun wanda suke manzuma suna da amfani sosai suna tara hasila na ilimi ga dalibi kuma suna baka daman tuno abubuwa da yawa lokaci guda daga nan kuma daga wannan matakin na karanta kananan littafai sai aje matakin ash-sharh wato a dauko shuruh za a karanta su dan su fassale wadancan mutun din muktasara ثم النقد بمعنى معرفة الصحيح من غيره والراجي أن من المرجو فينتقل إلى نقد المتن بعد مرحلة إحكام المتن واتو باين كاي إيا متن سيكو مكجي متاكين دا متن أبن دا مي أهل دي يفدا زا أبن تكي مي دليلنس دي يفدا ما شرحي سنكو أبن دا مي رسالة يفدا زا أبن تكي مي دليلنس دي يفدا منين راجي منين مرجو أبن دا واني يفدا a cikin karamin littafin sa za a binciki za a ji sharhi da malamai suka fada kuma alhamdulillah duk littafin da ake bukata zaka tarar cewa akwai sharhoyin su idan babu sharhin to sai malamin ya sharhin da kansa wanda zai zama daidai da bukatar daliban sa fa yanta kilo ila naqdil matni ba'da ma hakka ihkami almad da anna man lam yutkin alusula harima alusul wanda bai tsaya ya goge akan alusul ba akan tushen ilimi wallahi bai taba samun damar kaiwa zuwa ga asalin ilimi ba bale buga mana misali a usulul fiqh da matnul waraqat littafin matnul waraqat na al-imamu ibn al-juwayni rahmatullahi alayhi kaga matni ne kankani a wanda yake dauke da ahammul masail wanda suke cikin littafin wanda ya ishi mai koyo a matakin farko sannan kuma sai aimin sharhi to sai kuma a koma dauko wanda yake dan sama da shi kadan hakan ga kuma musalul hadisi sai a fara da kaman bai kuniya bayan ta sai a dauko wanda ya dan fishi bayan sai zaka daukowa gurgurdan bukata gurgurdan abin nan manhajin da ake bi a wannan makaranta haka dauko wani a cikin tajwid a dauko wani a cikin usulul fiqh ko a cikin balaga haka dai kowane fanni ya dauko matni karani sai a karanta shi a mai sharhi gurgudo sai a sake dauko na sama da shi sai a sake karantawa to haka littafan hadisi su ma haka ake bin su daga karani zuwa na sama da shi zuwa na sama da shi misali ya ce daga arba'un hadith zuwa umdatul ahkam zuwa bulughul maram ko riyadus salihin zuwa muharrar na ibnu abdul hadi zuwa muntaka zuwa muwatta har sai a isa kan sahih bukhari wata rana da muslim da sauransu amma ba a fara ma dalibi mai koyon hadisi tun karan farko a fara mai da sahih bukhari ko mai koyon fiqh a ce a fara mishi da muhalla da ibnu hazm ina sai zai daita ko da majmu' sharhul muhazzab ko da abin nan littafin ibnu qudama al-mughni ko a fara mai koyan hadisi a ce a fara mishi da littafin Ibn Abdul Bari at-Tamhid ko littafin abin nan muntaka na bajina na sharhi muwadda ko a ce a fara mai da Fathul Bari duk waɗannan manyan littafai ne da ba a farawa da su sai mutum ya girma ilimin shi ya kai sai mu'amalance su idan aka bi wannan matakan sai ga ilimi yayi albarka kuma an bi shi da darrutan saboda mu kiyaye da waɗannan ka'idoji suna taimakawa sosai wajen samun abubuwa cikin sauki ya buga mana misali da wasu littafai na wasu mazahib a cikin usul fiqi al-hanafiya suna fara da usul fiqi na jassas da manarul anwar na an-nasafi da at-talwih na at-taftazani littafai ne a cikin mazhabin hanafiya al-malikiya suka fara da littafin ihkamul fusul na al-baji da taqribul wusul na ibn jizzi aka shafi'iyya suka fara da al-luma na abu isaka shirazi da al-mustasfa na muhammad al-ghazali rahmatullahi alayhi haka nan al-hanabila kamar littafin at-tahrir na al-mawardi da rawdatun nadir sai ibn qudama wannan duka littafai ne da ana iya farawa da su a matakin farko ba masu zurfi ne sosai ba ya danganta ga irin mazhabin da ake karantawa ma'alam na shida daga shi kuma tantaya kuma nan ba muka sauraro inda kaza ka magana kan talibul abin nan adam shine talaqqil ilma an ahli koyan ilimi daga ashabu daga ahlu daga mazuwa ilimin wanda da yake so ya koyi ilimi ya masa albarka to ya tantance malaman da zai koya a wajensu musamman a wannan zamanin saboda masu shiga rigan malanta sun yi yawa gane su kuma wani lokaci yana yin wahala saboda abinda ake ɗauka ilimi wataƙila a gun galibin mutane shi ne iya magana da jur'a tsaurin ido da iya feso zance mai nauyi wanda yake iya wannan sai a ɗauka ilimi ne da shi masu ma'abuta ilimi suna ganewa kamar misali da muka yi yanzu su masu kuɗi suna gane wanda ba mai kuɗi ba ko da yayi kokari ya shiga cikinsu in ya so ya shiga club ɗinsu na masu kuɗi da yayi magana ɗaya biyu za su gane cewa wannan baƙo ne a wannan harka to haka ma'abuta ilimi suna ganewa to haka a tantance malamin da za a koyi karatu a gunsa tun karan farko ya ce al-akhdhu min sudurir rijal al-akhdhu min al-ulama'ir rabbaniyyin akoya daga malamai akoya daga malamai na Allah ya kawo wani baiti ne wannan da ake kawo Ibn al-Qumar an al-kutuba tahdi idha rumta al-uluma bi ghayri shakk baitukar na wancan da ake bisa ake dangantawa mutumar hakim ko wanda yaje yana koyan karatu da kansa shine ake yake cewa menene idza umarama al-uluma bi ghayri shaykhin yadullu an as-siratil mustaqim wa taltabis al-umur ladayhi hatta yasira adalla min tumar hakim an ce tumar hakim ya karanta hadisin al-habbatu sauda shifa'un min kulli da kuma rubutu ne irin na da babu dage dage ya karanta shi da al-hayya hayatu sauda sai yana yanka maciji ya baka yana ba mutane suna ta mutuwa kaga ya zama dallun mudil ya daga cikin alamun tashin alkiyama takhlu al ardu min al ulama wa yatasaddara limiham al ulama al juhal sai su kata su katar da mutane Allah ka tsare mu daga bata so da ka karka koya daga gun karka koya da kanka karka koya daga gun dan dagaji mai koya da kanshi ya zama sufi shine dan takarda ke mai koya a gun dan dagaji kuma zai zama wato makahu ne na jan makahu da ka za su kai kansu rami wa kataba umar ibn abdul aziz ila abi bakr ibn hazm undur ma kana min hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubu fa inni khiftu durus al ilmi wa dhahab al ulama wa la taqbal illa hadith an nabi sallallahu alaihi wasallam wal tabshul ilma وَلْتُبْشِ الْعِلْمَ وَلْتَجْلِسُ حَتَّى يُعَلَّمَ مَنْ لَا يَعْلَمْ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا Umar Abul Aziz yana khalifa ya aika wa da malam Abubakar ibn Amr ibn Hazm da ke Madina cewa ya mishi wannan aikin, cewa ka tattara mana hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ka rubuta su. Ina tsoron dashewar ilimi ta hanyar karewar malamai, kar kuma ka rubuta komai sai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace kuma ku tsaya ku bincike ilimi, ku yada shi, tufshil ilm, ku yada shi, wal tajlisu, kuma ku zauna, hatta yu'allama man la ya'lam, har a koyar da wanda bai sani ba. Su malamai su zauna su karantar, sai ce ilimi ba zai bace ba har sai malamai sun wayi gari, sun zama da cewa suna yin shi a sirrance, suna tantance, suna ba wasu, su hana wasu. Saboda haka akwai ilimi daga malamai, akwai daga manyan malamai wanda suka san me suke. Ya kawo mana magana Ash-Shatibi cikin Muwafaqat da yake cewa min anfa'i turuqil ilmi al-musila ila ghayati tahqiqi bihi akhdhuhu an ahlihi al-muhaqqiqin bihi ala al-kamal wa tamam. Daga cikin hanyoyi mafiya kyau da suke kai mutum zuwa ga ilmi shine ya koye shi daga ma'abotan ilmi da suka tantance mai ilmi da suke da kamalatin ilmi. وإن كان الناس قد اختلفوا هل يمكن الحصول أي يمكن وصول العلم دون معلم أم لا شيء ديك معلمي سنا سافاني أكم ولا يسامو إلمي باب معلمي هو بدا إيابا إيش فبالإمكان فالإمكان مسلم أي يوسع أبني ما يوا أزامن شيء إن ما أنا شيء أبن متنس كي نكويد كنكا أجامي أو إيد سورن شيء إلمي سورن سيانا أي يوا amma hanya ce mai nisa, hanya ce da take bada kurakurai, kuma dama kafin ma ka kai ga haka sai in ka iya wani abu na baya. Shi zaka ga bayan mutum ya gama duk abin da zai a jami'a din, sai an zo an gurji hancin shi tukunna a gane kuma kurakurai da yawa cikin abin da yi. Hanya ce mai wahala, abin da zaka koya lokaci gangare sai yake koyuwa sai an dade. Walakin al-waqi'a fi majaril adati alla budda min al-muallimi وهو متفق عليه في الجملة. إيش أما دي العادة إن شاء الله عندك سبعة دول سيدة معلمي وأنا شين أبون دعك حداك. واتفاق الناس على ذلك في الوقوع ودران العادة به كاف في أنه لا بد منه. اتفاق مثلا من الشال اللي دول سيدة هذا. وقد قالوا إن العلم كان في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب وصارت في أيدي الرجال. دا علمي أتكلم أبو علي أتكلم زكاة. إن كانوا كذونا دمالمي يقوي أمر. إيش أنا sai aka rubuta cikin takardu, shikenan sai ya tashi daga cikin zakata ya koma takardu, daga takardu sai koma hannun mutane. Wadal kalamu yaqtadi bi Allah budda fi tahsilihi min ar-rijal, lalle yanzu a samu ilimi sai an samu mazajen da za su koyi da ilimi. Imam an-Nawawi yana cewa ha ila cikin majmu ba da kalamin lahu amma yanbaghi li talibil ilmi wa ya'tani bi tashihi darsihi alladhi yatahaffadhu tashihan mutqanan ala sheikh, ya kiyaye wato koyan ya gyara abinda ya koya, gyarawa mai kyau kuma ya zama agun malami ya koya. Wala yahfadhu ibtida'an min al-kutub istiqlalan, kai zai haddace abu haka kawai ba tare da ya koya a gaban malami ba, bali sayu ala sheikh kama zakarna, ya koya ya gyara sannan ya haddace. Fal istiqlalu bidhalika min adar al-mafasid, mutum yace zai koyi ilimi da yancin kansa daga cikin barna mafi cutarwa. Wa ila hadha ashara ash-Shafi'i rahimahullahu bi qawlihi man tafaqqaha min al-kutubi dayya al-ahkam, wanda yace zai koyi ilimi na fiqhu daga littafai. Imam Shafi'i yace zai tozatar da hukunce-hukunce da yawa, zaka ji shi da fatawoyi masu ban mamaki da ban tsoro da ban takeici iri-iri, kuma yace a cikin littafi ya gani. Wa qala ibn jama'a fi tadhkira wal yahdhar min al-i'timad fi dhalika ala al-kutubi abadan, har abada karka yadda ka dogara littafai kawai. Bal ya'tamidu fi kulli fannin man huwa ahsanu ta'liman lahu, kowane fanni ka nemi mutumin da yafi kowa kwarewa wajen karantar da shi. Wa aktharu tahqiqan fihi, wanda yafi gwanan cewa ilimin. Wa tahsilan minhu, wanda yafi tara ilimin. Wa akhbaruhum bil kitabi alladhi qara'ahu, wanda yafi kowa kwarewa a littafin da yake karantawa. Wa zalika ba'da mura'ati sifatil mutaqaddima min addini was-salahi was-shafaqa, bayan ka kalime addini mai nagarta mai tausayi, to kuma wanda ya iya ya kware ya goge ya san abin da yake. Al-akhdhu anil akabir, malaman ma a dauka daga gun malamai masu girma anan ba wai masu shahara irin wai wanda suka zama celebrities din ba, wanda girman ilimin su da girman shekarun su da girman sha'anin su a ilimi yasa suna da kwarjini a cikin ilimi, suna da tadallu'i, suna da kafa wata ke rasikha a cikin ilimi. Qala an-Nawawi fil majmu' wa huwa yutarjimu al-Imam Abul Abbas ibn Suraij, wanda babban malami ne suna ce mai shekhul Islam a cikin Shafi'iyya, sai yake cewa huwa ahadu ajdadina fi silsilatil fiqh, yace kakanmu ne a ilimi, saboda malaman sa. وقال الخطيب البغدادي في كتابه نصيحة أهل الحديث أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الوهاب ابن محمد بن جعفر قال أنبأنا أبو عمر محمد بن العباس الخزاز أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري عن عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري قال سئلت عن قوله لا يزال الناس بخير ما أخذ العلم عن أكابره. شيء متاني أنت بين جمرة ونزلت mutane ba za su gushe ba a cikin alkhairi, hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ba za su gushe ba cikin alkhairi matukar suna daukar ilimi daga ainihin wato manyan su. Ana rubuta madan hadisi din da bai inganta ba, yace yuridu la yazalun nasu bi khairin ma kana ulama'uhumul mashayikha, mutane ba za su gushe ba a cikin alkhairi matukar malaman su dattawa ne, walam yakun ulama'uhumul ahadatha, matukar malaman su ba yara ne masu kananan shekaru ba, da anna shekha kad zalat anhum mut'atu shababi, zaka ga shi dattijo wani shiga cikarin da dantaka, abin da ake nema na jin dadin kuruciya da rawan kai na kuruciya ya gushe mishi, wa hiddatuhu da zafin kan kuruciya, wa ajalatuhu da gaggawan kuruciya, wa safahuhu da wautan kuruciya, wa sashabat tajribata, yanzu ya haɗu da gogewa, wal khibrata da ƙwarewa, fala yadkhulu alayhi fi ilmihi ash-shubhat wala yaglibu alayhi al-hawa, wani abu mai kama mai jirwaye bai shiga cikin ilimin sa, sannan san zuciya baya hidima da shi, wala yamilu bihi tama'u, kwadai baya kewayawa baya yawo da shi, wala yastanziruhu ash-shaytanu wastabiluhu ash-shaytanu istizlal al-hadath, shedan baya kwashe mai kafa irin yanda yake kwashe kafa ga matashi, ma as-sinni al-waqar, shekaru suna zuwa da natsuwa, wal jalalatu suna zuwa da daraja, wal haibatu suna zuwa da kwarjini, wal hadathu kaga matashi kad tadkhulu alayhi hadhihi al-umur, duk wannan sai ya shiga cikin aikin sa allati uminat al-shaykh, wanda dattijo ya amintu daga wannan, fa idza dakhalat alayhi wa afta, idan waɗannan abubuwan suka shiga ga yaro, gaggawa, zafin kai, kwadayi, fusgar shedan in suka shiga matashi, wa afta kuma ya zama yana karantawa, halak wa ahlak, sai ya halaka kuma ya talakar da mutane, kamar yadda ake ganin shiga shi na irin wannan dabi'ar ta bunƙasa a cikin al'umma. Allah ya tsare mu. So da haka malamai ana son su zama masu shekaru, masu zurfin tunani, masu ilimi, masu kwarjini, masu sanin ya kamata, waɗanda ba duniya ce a gabansu ba, saboda sun riga sun wuce wannan zaman, sun wuto shekaru, sun wuto tajriba, suna neman yarda Allah ne da iliminsu. Waɗannan sun fi kusa da a samu ilimi mai kyau a tare da su, sun fi kusa da a sami ƙarancin wauta da shirme a tare da su. Sheikh Bashir Lawal zai mana ta'aliki da kuma ƙarin fashin baki a kan wannan maudu'i, musamman abin da ya shafi adabu talib al-ilm. Ina ganin barin bari a kan wannan. In kara ko? To mu karkare. To ya yi. To alhamdulillah. To. Sai mu tsallaka inda ya ce al-ma'lam as-sabi' tawqirul al-adab wa tawqirul ulama, ladabi da kuma girmama malamai. Qala an-Nawawi rahimahullah fil majmu', Nawawi yana cewa qala Shafi'i rahimahullah ta'ala la yatlubu ahadun hadha al-ilma bil mulki wa izzi an-nafs fa yaflah, ba wanda zai nemi ilimin nan yazo yana girman kai da jin cewa shi wani isasshe ne kuma ya ci nasara abin da yake, ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. wanda yake mai ilimi ya kankan da kansa a gaban malami, ya hakuri da kuncin rayuwa, kuma yayi malamansa hidima, to sai samu nasara. Wannan dhiqul aish din nan amru ne nisbi, wataƙila wani bai da dhiqul aish din irin yanda Nawawi ya ganta, kuma Nawawi yana cikin fuqara'un nasi, fuqara'ul ulama, bai taɓa yin aure ba, bai taɓa mallakan gida ko abun hawa ko duk wani, hatta littafi da yake amfani da shi ma sai ya ara. An ce hatta sharhin Muslim da yayi bai mallaki sai Muslim nashi ba, sai dai ya ara a public library, ya dinga aran ba'dul ajza wa yaktubu sharh thumma yu'iduha wa yasta'ir al-juz al-akhar. Haka yin mutasharhin Nawawi al-Minhaj Musa, haka ake bada labari. So wataƙila kai ba dole ka zama cikin abdaik kamar yadda shi yake ciki ba, amma dai kai ya zama a cikin ragadul aish, cikin wadaƙa da sharhuliya. Wannan zai barin a yi ilimi, domin sunnan Allah shi ne wa laba sallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard. To haka sannan khidma ga malamai min asasiyati na jahil muta'allim, khidma da su ta hanyar addu'a da fatan alkhairi, da khidma da jikinka da dukiyarka da lokacinka in kana da damar da za ka musu wannan hidima. Amma yayin da ya zama ɗalibai ba su damu da hidima ga malamansu ba, to za ka ga babu albarka a cikin iliminsu. Wa qala aidan la yudraku al-ilmu illa bis-sabr 'ala al-dhulli, ba a da ilimi sai an yi haƙuri da duk wani kaskanci. Mun ji kissar Ibn Abbas a baya tare da malaminsa Zaid ibn Thabit, da wata rana kuma Zaid ibn Thabit ya ji janaiza, Ibn Abbas ya rike masa, yana so ya rike masa ya hau kan abun hawansa, yana cewa akhir anni ya Ibn Abbas utrukul dabba, yace a'a sai na rike maka. Haka aka ba yusna'u bil ulama, haka Imam Malik suke hidima da malaminsu az-Zuhri, za su zo su zako shi wurin abun hawansa, su rike mishi abun hawansa ya hau, su ci gaba da rikewa har ya je gida, kuma cikin kwarjini da girmamawa, hatta tambaya yana musu nauyi su haɗa ido da shi, za su tambaye shi. Haka Maliku yake zama shi ma a majalisinsa, ɗalibai suna cewa wasu ma suna jin tsoron irin wannan ƙaran takarda din, ba sa iya juya takarda don kada ƙaran ya ɗau hankalin malaminsu. Al-adabu ma al-akabir wa tawqiruhum khuluqun maghruzun hatta fi nufusil baha'i, ita ɗabi'ar wato girmama manya a wajen mutanen kirki ɗabi'a ce wanda hatta da wasu daga cikin dabbobi Allah ya kimsa musu. Sai ya buga misali da qissatu an-namla fi surati abin nan suratul namli, ko fadin Allah qalat namlatu ya ayyuhan namlu kulu masakinakum la yahtimannakum sulaymanu wa junuduhu wa hum la yashurun. Sai kawai duk sai suka tafi suka bita. Malamai cikin malaman tafsiri sun bada wannan cikin fawaid na ayan, cewa biyayya ga babba ake nuna mana cewa aka ce ayi nan sai ayi nan, aka ce a tsaya nan sai a tsaya nan. Zaka yana cikin sunnan malamai shine girmama malamansu, suna ɗaliban ilimi girmama malamansu da mutunta su da yi musu hidima da neman albarkarsu. Na takwas shine talabul ilmi wa dabtul qawaid wa dhabitul ilmiya, rubuce ilimi da kiyaye ka'idoji da masail da fawaid. Ana so koda yaushe ya zama kana da mufakkira, wato memo takarda ko wani juz'i wanda ka ware shi, ko wani kurrasa da ka ware shi don taqidul fawaid. Malamanmu suka nuna mana cewa bayi daga cikin ladabin ɗalibin ilimi na ya zauna a majalisi bayi da alƙalami a hannunsu. So dan bayi da alƙalami, bayi da zai rubuta abu ko yana son rubuta. Akwai littafin Adabul Imla wal Istimla na As-Sam'ani, ya kawo irin wannan labaran da yawa masu ban mamaki. Haka Al-Khatibu a cikin Taqyidul Ilm, rubuta ilimi. Saboda haka mu saba da rubuta fawaid, bayan mun rubuta su kuma mu koma mu muraja'a su, sannan mu bi sawunsu. Ina ne inda aka faɗe su, wataƙila ka samu ƙarin fa'ida a can, ko wani ƙarin abin da za ka fahimta wanda da baka fahimce shi. Abu na tara shi ne kula da lokaci, hifzul waqt. Talabatul ilm alaihim an yuhafizu ala awqatihim, al waqt shi ne ra'asul mal, da dukkanin halittun Allah, da kuma musamman a gun ɗalibin ilimi, da duk wani wanda ya san mutuncin abin da yake lokaci jari ne a gurinsa, wanda in ya kubuce baya dawowa. Kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, matari maghbunun fi ma katirun minan nas, awqatul hibs wa amakinul hibs. Idan ya tantance lokacin da zai hadda da ya dace, da wurin da zai zauna ya hadda din wanda ya dace. Sannan akwai kuma yayi magana akan wasu asbab allati yusta'anu biha fil hibs, yanayin lokaci. Wasu kuma yasta'inuna bi ba'dil at'ima allati yutanawal, kaman zuma, kaman kaza ko kaza, akwai an ce suna taimakawa wajen hadda. Amma dai mafi girma abin da ke taimakawa wajen hadda, kamar yadda Imam Bukhari ya faɗa, shine dagewa ilimi. To sannan ya kawo bayanin wasu littattafai kaman al-faqi wal mutafaqi, mun ta ambatan shi, kaman qimatu zaman inda al-ulama na abdufta abu gudda. Sannan abu na ƙarshe shine ba'dul maharat, wasu hikimomi da ɗalibi yake buƙatar su, da dabaru da za su ƙara ma iliminka armashi. Daga ciki akwai ya samu al-thaqafa ma'al waqi, ya san abin da ke faruwa inda yake rayuwa da al'ummarsa, da irin mutanen da yake rayuwa su, tarihan wa thaqafatan wa hadaratan, ya zama ka san al'ummarka, ka san irin ɗabi'unsu, ka san irin halayyarsu, ka san tarihin al'ummarka. Kar ka zauna a cikin al'ummar da baka san ya take ba. Sannan wa fiqhul munasabat wal waqi, yani ya'rifu fiqh al-munasabat, ya ake ta'amuli da sababbin masail, ya ake nemo wato maganganun malamai akan abubuwa sababbi da sauransu. Sannan ya karanta kuma siyar na malamai don ya san fiqhul ibtila, irin jarabawoyin da malamai suka shiga, ko dai jarabawa irin ta aqran, ko jarabawa irin ta talauci, ku jarabawa irin ta rashin lafiya, ku jarabawa irin na cutarwa sarakuna, ko cutarwa 'yan bid'a. Duka malamai sun shiga irin waɗannan jarabawoyi mabambanta, waɗanda idan ka karanta su, daga cikin fa'idar su za ka san cewa ba a kan na yanzu ko kai aka fara ba. Kamar yadda Allah Maɗaukin Sarki ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin annabawa, ya karanta mai labaran annabawa mabambanta don ya ji cewa ma yuqalu laka illa ma qad qila li rusulin min qablik wa kadhalika ma atalla bihi min qablik min rasulin illa qalu sayyirun aw majnun, bayrayrun, dan ya san cewa ba kan shi faro ba, saboda yana jin takaici da bakin ciki da quraishu suka ki san musulunci. Ko falallaka bakhu nafsaka ala athari illam yu'minu bi hadha alhadith asl, to idan kana cikin wani tashin hankali da ta damuwa a matsayin ka dalilin ilimi, saboda talauci ko rigingimu ko hasada ko gaba ko karasa yadda za ka yi da kanka, don ka tuna ai malamai dama da suka taho a cikin tafarkin ilimi, to sun shiga cikin ire-iren wannan jarabawa, sai ka samu tasliya. Al-musibatu ila amma, ko aka ce ko sai ta zama khaffatit, sai ta sauki. A ƙarshe ya faɗa mana wasu daga cikin abubuwan da suke sabbaba mutum ya rasa ilimi, asbabu hirmanil ilmi, daga cikin littafin Ghidha'ul Albab na As-Safarini. Ya ce abubuwa guda shida su suke sa mutum ko ya nufaci ilimi to yana da wahala ya samu. Daga cikinsu akwai tarku su'al, wanda yake jin kunyan tambaya, baya yana jin kunyan ya jigun malami ya nemi ilimi. Kamar da suke faɗa a karin magana, al-miman la yata'allaman al-mustahi wal mutakabbir, wanda sunansu ya fara da mimun guda biyu ba sa ilimi, al-mustahi da kuma mutakabbir, mai kunya da mai girman kai. Akwai kuma su'ul insat wa adamu ilqa'i sama, rashin kyakkyawan saurari da rashin ba da hankali sanda ake karatu. Ana karatu kana yin wani abu can daban, ko kana yin wani tunani daban. La turki bi sam'ik wa la tusdi bi qalbik ولا تنصت لمعلمك فانت لا تحوض بالعلم. وكما سوء الفهم ممن فهمت متين يتفهمت هو اما ابركيتي با يد سكي با wannan bai zama mai ilmi. hakanan adamul hifz, rashin haddace ilimi, ya ji kawai amma bai rike ba, ya ji bai rike ba, to shikenan haka dai ta tafiya ta tafiya ba tare da ya iya ba. Kashi kuma ya taba ji, sai ran da aka fada ya ce aiko mun taba ji. Na biyar, adamun nashrihi wa ta'limi, wanda ya samu ilimi amma sai yake karantawa, yake yada ta, wannan ma yana manta ilimin sa, zai ci ribar sa. Faman khadana ilmuhu wa lam yunshirhu ibtalahu Allah bi nisyanihi juz'an afwan jaza'an wifaqa, wanda ya taskace ilimin sa, ilimi shi ba kamar kudi bane, su kudi ana taskacewa kullun zaka gansu, amma shi ne ana taskacewa to ana rasa shi, za a neme shi a rasa. Wanda da yake karantar da ilimin sa, sai waye gari babu ilimin a tare da shi, Allah ya mishi jaza'an wifaqa, Allah ya tsare. To kuma adamul amali bihi, fa innal amala bihi yujibu tadhakkurahu wa tadabburahu wa mura'atahu wan nadhara fihi fa idha ahmala al amala bihi nasiyahu. Aiki da ilimi yana sa a tuna shi, saboda karshen aiki da shi yana sa a manta shi, a ga cewa wato an manta shi, an daina tadabburin sa, saboda ka wanda yake so ya tuna ilimin sa ya dinga aiki da shi. Wasu daga cikin wanda ga magabata yana cewa kuna nasilu ala hibdul ilmi bil amali bihi, muna neman taimakon aiki don mu haddace ilimi. Wani kuma yana cewa al-ilmu yahtafu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal, ilimi yakan kirayi aiki, yakan kwallawa aiki kira, idan ya gan shi to sai su zauna, in bai gan shi ba shi kira sai ya tafi ba wajen. Kamar tudrika al-ilmu wastujliba bimisli al-amal bihi, ba a taɓa samun ilimi ko kuma aka tara shi ba da abin da ya kai wato aiki da shi, shi ne yake sa a tara shi. Wannan shi ne ɗan rairaya a taƙaice a kan wannan 'yar muzakkira, an kauna mai albarka insha Allah. Zan tsaya nan insha Allah. Allah ya gafata mana kurakuranmu da zunubanmu, Allah ya ba mu ilimi mai albarka da amfani, malamanmu Allah ya saka musu alkhairi, wanda suka rasu Allah ya ji kansu, waɗannan 'yan uwa da suka ba mu wannan dama a wannan gari, muna musu addu'a Allah ya saka musu alkhairi, Allah ya ba su irin ladan da yake ba wanda suka samar da aiki alkhairi. Kuma da ku saurara, Allah ya nuna da ku, ya sanya mana albarka, ya sa mu yi aiki da abin da muka je, ba mu ilimi mai albarka mai amfani, ya sa mu cika da imani. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.